نحبه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الخميس شاءك قواتاً سفر شكرا تدبو إيد تريه لدى أربعين دا بقوي هجرية واندي داتي دا بقوي قواتاً تقس شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيال ميلادية منا kan darasi na 41 a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Riyadus Salihin da muke karantawa a wannan masallaci na Juma'a na sabuwar Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Idan ƴan uwa za su iya tuna muna babu silk, babin da Imam Nawawi ya kawo cikin littafin da yake magana akan gaskiya da riko da gaskiya, mun tsaya hadisin Abi Sufyan, hadisi na 56. An Abi Sufyan yaqulu al-mu'allif rahimahullah Sakhr ibn Harb kenan fi hadisihi at-tawil fi qissati Hiraql qala Hiraql fa madha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budu Allah wahdahu la sharika lahu وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصيام والصدقة بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة متفق عليه. وانا حديث منكر تاشي حديث سفيان ابن أبي سفيان صخر ابن حرب أولاك إسامي أو تهرق الأنسركي ya tambayi Abu Sufyan shi wannan alamar mutumin da yake tare da ku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yake umartan ku da shi. Abu Sufyan shi ce mana yake mu bauta wa Allah shi kadai, kada mu shirka da shi da komai. Mana ita ce da'awar annabi akan tauhidi alaihi salatu wassalam, kuma yana ce da shi su utruku ma yaqulu aba'ukum, ku bar abinda iyayenku suke faɗa na cewa ku bauta wa gumaka na gargajiya da bin al'adu da kin bin shari'a, ku rabu da maganar iyayenku. Wa ya'muruna bis-salah, yace yana umartan mu da mu rinka yin sallah. Was-sidq, kuma annabi yana cewa mutane ku yi gaskiya. Wal-afaf, yana umartan mu da kamewa. Shi kamewa ana nufin al-kaffu anil haram wal kaffu an wato khawarimil muru'a, ka kame daga barin haram, ka daina haram, shine kamewa. Sannan duk abin da zai zubar da mutunci kada musulmi ya yi shi. Akwai abin da kai tsaye ba za ka ce haram bane, amma kuma zubar da mutunci ne. To annabi baya goyon bayan musulmi ya rinka abin da zai zubar da mutuncinsa. Wassila, yana umartan mu da sada zumunci, silatul arham, da kuma duk abin da Allah ya ce a sadar ta hanyar da'a da girmamawa da kyakkyawan kulawa, duk annabi yana cewa mu yi. Sannan yana cewa duk abin da iyayenku suke faɗa na umurul jahiliya, abubuwa na jahiliya, to kar ku bi. Amma abin da suke gaya muku na kyawawan ɗabi'u na makarimul akhlaqi, ku yi ƙoƙari ku bi. Dan manzon Allah ya zo liyutimma أو ليتمم مكارم الأخلاق دنيا كملا منا وتكاوى وانقبئوا دتادا يتكاس وانا كسا تهيرق الأبن دي فارو أنا بني ربوتا ويتكدا ينا كيران شي سركي هيرق إزواغ مسلنشي الشيكارة تشدا daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine yake tambaya shi wannan mutumi da ya rubuto mana takaddan nan wai me yake cewa ne to shine aka gaya musu abinda annabi yake cewa idan mun kula da hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lazimci gaskiya kuma yayi umarni da ayi gaskiya kuma ya shahara da gaskiya duk wanda yake so mutuncin sa ya tsira a cikin al'umma kuma ya kubuta a wajen Allah ranar tashi alkiyama kuma ya samu kyakkyawan shaida har a wajen makiya to shine ya zama yana da gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya sannan tushen wannan addini shine tauhidi kadai ta Allah saboda shi tauhidi shine manba'ul fadail duk wata falala sai in ka kadaita Allah zaka same ta duk wanda yake mushriki ne bai da wani matsayi bai da wata falala a cikin al'umma dukkan annabawa gabaki daya duddukan su ba wanda Allah bai turo shi da tauhidi ba duk akan tauhidi Allah ya turo su da rushe shirka da kawar da shirka bautawa wani tare da Allah da kuma hada Allah tare da wani a koma menene cikin ibada an nuna mana a cikin hadisin su iyaye fa ba a bin su makauniyar biyayya iyaye Allah ya musu rahama iyaye Allah ya kara musu girma ana bin iyaye ne in sun zo da daidai idan babanka ya zama mai son zuciya sai kai masa addu'a Allah shirye shi amma ba za ka bi abin da yace kai ba dan akwai wasu iyaye masu son zuciya ko uwa ta zama mai son zuciya ba dole sai an mata biyayya akan son zuciyarta ba bal ma an mata biyayya an mata da'a ne fi ma'siyatil khaliq wajen saba wa mahalici dan haka iyaye suna da iyaka biyayya ga iyaye yana da iyaka ana musu biyayya ne in sun yi umarni bil ma'ruf kyakkyawan abu sananne a shari'a wanda bai saba Allah ba idan iyayenka suka ce ka zama mushriki ka daina sallah ba za ka bi su ba me yasa saboda wai su ba sa sallah kai ma kar kai sallah to za mu tsine maka albarka in kai sallah in za su shekara suna tsine ma ba abin da zai same ka idan iyayen suka umarci mutum ya aikata wani abu na haram sai a ba su hakuri a ce Allah ya hana idan iyaye suka hana kaka yi aikin alheri sai a ba su hakuri a kewaya a yi aikin alherin wani ya ce shi babban damuwarsa duk lokacin da yake aikin alheri sai mahaifinsa ya kira shi yana masa faɗa kai baka san rayuwar nan da ake ciki ba kai baka san halin mutane ba za ka zo kana ta kashe kuɗi kana taimaka wannan ka biya wannan hajji ka biya wannan umra ka sai wannan gida kai baka san daɗin kuɗinka ba ne to kaga wannan ab wannan uban ba yana umartar sa da kyakkyawa bane yana umartar sa ya hana shi alheri to sai ka ba shi hakuri ka ce to baba za a kula insha Allah ka je ka samu wani gida na miliyoyi ka ba wani kuma ka ce kaka ga kuwa saboda ai wannan sadakar Allah ne ya ce ai shi zaka bi la fa atari makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a sabawa abin halitta kowai indai wani halitta ne a saba wa Allah a yi masa biyayya ba a yi sai dai a saba masa a bi Allah da aka shugabanni su ma haka duk wani shugaban da ya umarni da saban Allah ba za a bi shi ba duk wani babban mutum ko dattijo komin dattijon ta kansa in dai ya kaushe ya kauce wa hanya ya ce a aikata wani abu to sai a ba shi hakuri tare da dukkan girmamawa amma ba za a yi abin da ya faɗa ba musamman a cikin al'amura na addini yanzu mutum yaro yana zuwa masallaci, yana karatun Qur'ani, yana fita da wuri, yana zuwa ibada, sai a samu wasu daga cikin iyaye sai a ce ai masallacin suwa ne yake zuwa, ka hana shi adalci. Akwai wasu ƴan uwansa da ƙannansa su kuma ba sa zuwa gidan tsalle-tsalle, suke tafiya da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Kai da ka rike addinin sai a yaƙe ka, yace idan baka daina zuwa sallah wuri kaza ba zai tsine maka albarka, ka ba shi haƙuri ka tafi sallarka, saboda bai da haƙƙi ya hana ka sallah. Haifayyar da ya maka ya shiga gonar Allah, in ya shiga gonar Allah sai a tare da girmamawa, sai a ba shi haƙuri, sai a bi Allah. An ce a ba shi haƙuri ne saboda uba ne, saboda uwa ne, a rarrashe shi a bi Allah. Amma in zai hana to ba za a bi shi ba. Hadisin dai a taƙaice yana nuna mana wato shumul risalatul Islam, gamammen saƙo na musulunci gaba ɗaya, tauhidi, imani, hukunce-hukunce da kuma akhlaq, halaye da ɗabi'u. Wannan shine rukunan hayatul ibad, rayuwar bayi. An abi sabitin wa qila abi sa'id wa qila abi al-walid sahal ibn hunayf wa huwa badri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashihi, rawahu Muslim. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abi Sabit, kamar yadda ya kawo a riwaya daga Abi ko Abi Sa'id a wata riwaya, ko kuma Abi al-Walid, duka dai shine Sahal ibn Hunayf badri ya je yakin Badar, yace Annabi rahama yana faɗa, duk wanda a cikin ku ya daga hannu ya roki Allah mutuwar shahada bi sidqin, da gaskiya, man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin, duk wanda ya roki Allah, Allah ya bashi mutuwa ta shahada, mutuwa akan musulunci, ko a kashe shi saboda hanyar Allah, al-qatlu fi sabilillah, to Allah sai ya kai shi matsayin shahidai koda ku akan gadansa ya mutu. In ka zo addu'a watan ka ce ya Allah ka azurta mu da mutuwar shahada, ka faɗa haka sai kuma ka mutu akan gadanka, ko sauro ya kashe ka, ko malaria, ko ciwon ciki, ko haɗarin mota, ko ciwon ƙafa, ko ciwon zuciya, ko haka kawai ka faɗi ka mutu akan gadanka, wannan addu'ar da ka yi tunda da gaskiya bi sidikin ka roƙi Allah, da gaskiya ka roƙi Allah, to Allah ya yi alƙawari sai ya sadar da kai, sai ya kai ka matsayi da mazauni da masauki na shahidai. Kawai a kiyama za ka ga kana kewayawa a cikin bayin Allah shahidai. Me yasa? Saboda da ka zo addu'a ka roƙi Allah mutuwa ta shahada, mutuwa akan hanyar Allah, kuma da gaskiya ka roƙi Allah, to koda ba a kashe ka ba, to insha Allah za ka yi mutuwa irin ta shahidai. Abin da ake nufi da manazilul shuhada, darajatul shuhada'i inda Allah, Allah zai bashi darajoji na shahidai da masaukai da wurin zama na shahidi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Kenan, wannan yana nuna mana hadisin bawa ya kamata ya zama duk abin da zai gaya wa Allah ko zai roƙa ya yi da gaskiya. In za ka gaya wa Allah, ka faɗa tsakaninka da Allah, duk abin da za ka yi niyya na biyayya ga Allah, ka saki zuciyarka ka yi don Allah kawai. In ba ka samu damar aikata wannan abin ba, shi kenan ko mutuwa ko wani tsautsayi ko wata larura Allah sai ya baka. Misali, malamai suna cewa duk mutumin da ya saba yana wuridin qiyamul layli, ko ya saba duk magariba yana yin sallar nafila, ko ya saba yana zuwa masallaci da wuri kafin liman ya zo ya yi nafilfili, ko ya saba duk litinin alhamis yana yin azumi na nafila, sai wani uzuri daga cikin uzurruka na rayuwa sai ginda ya mai bai yi ba, kamar yana azumi ran litinin ashe ranar suna da wani aiki mai wahala, sai ce kai bai zai samu damar yi ba, to tunda ka saba kana yi za a rubuta ka maka yi. Ya saba yana tashi da daddare kullum ƙarfe uku, ranar ya kwanta bai da lafiya, ya sha maganin bacci zai samu nutsuwa, sai bai tashi ba ma sai karfe 5 ana as-salatu khairu minan nawm, Allah zai rubuta masa kamar ya tashi yayin sallar dare. Wanda ya saba in ya samu kuɗi yana bada sadaka, yana bayarwa tsakaninsa da Allah, da ya samu ya bayar, sai wata rana kuɗin ba a same su ba, to Allah zai rubuta masa ladan kamar ya bada sadaka. Shi Allah fa babu wata da wato babu wani abu da zai ji dan yayi maka kyautayi. Kaga ashe yin abu da gaskiya yana da kyau. Wanda ya saba yana zuba ruwa a masallaci saboda Allah da gaskiya, sai wata rana ya makara har an shiga sallah bai zuba mutane ruwan alala ba, shi ma ya zo yana samun baya, to wannan aikin da ya saba yana yi sai Allah ya rubuta masa a cikin littafinsa. Da haka ku dage da aikata aikin alkhairi kada guda da baya. Sannan kuma hadisi yana nuna mana wato kwaɗayin neman shahada da yin ikhlasi akan neman shahada. Kenan Allah zai iya ba wa mutum matsayin shahada ko da ya mutu a kan gadansa in dai ya roƙa saboda Allah. Allah ya girmama wannan al'umma. Karamin aiki sai ka ga Allah ya ba wa mutum babban abu. Karamin aiki. Yanzu ka duba addu'a kawai kai ka ce Allah ya maka, kuma ba ka yi ba. Kawai sai Allah ya sa ka cikin shahidai. Dan abu bai kai ya kawo ba, sai ka ga ya kubutar da kai daga azabar Allah. Shi yasa ba a rena aikin alheri. Duk wanda zai aikin alheri wallahi kada ya rena shi. Daidai da itace ne akan hanya, kai fakin ka ɗauke shi. Wani zai ga kamar kayan ƙauyanci, kowa yana sauri kai ka tsaya. Wataƙila wannan shi ne dalilin samun rahamarka a wajen Allah. Daidai da taimakon mutum, sabon ɗalibi ya zo jami'a bai san ya ake registration ba, bai san ina lecture hall yake ba, bai san faculty na kaza ba, ka ɗan wuce masa gaba a matsayinsa na sabo, saboda shi baƙo ne, akwai tsoro a cikin lamarinsa, kai mai jagora ka haƙura da uzurorinka, ka wuce masa gaba ka taimake shi har ya gama jami'an nan shekara 5, shekara 4, shekara kaza. Wallahi ba zai taɓa mantawa da kai ba. Duk ranar da ya haɗu da kai za ka ga fuskarsa yana dariya. Kaga ba kuɗi ka bashi ba, services kai masa, services kai masa, ka taimaka masa ba dan ya baka wani abu ba, a dan Allah kai masa ka taimake shi. Ce ai ba na mantawa, wane da muka zo jami'a su karɓe mu? Yanzu ni da nake muku karatu, Allah yanzu nan ina iya tuno lokacin da na je jami'a, waɗanda suka fara taron mu a gate, ƴan uwanmu ƴan Najeriya ɗalibai a jami'ar Madina, wallahi ban manta da su ba. Suka kai mu ɗaki, suka mana jagora ga inda ake karɓan ɗaki, suka wuce mana gaba, muka je muka nemo wannan, muka yi canjin kuɗinmu, muka je muka siyo kayan abinci har shagon da suka raga ni, wallahi ban manta ba. Har wani ya ce in baka da kuɗi fa akwai kuɗi sai a baka rance, in ka fara karɓan kuɗi sai ka biya. Kyautatawa. Shi yasa kar ku manta da kyautatawa ƴan uwanku, ko yaya yake, ko mace ko namiji ko babba ko yaro ko a ina, ka zama mai halin ƙwarai, Allah ya gyara mana. حديثي نا 58 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني ولا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم أحبسها علينا فخبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب
فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه.
Wani hadisi yana da abun mamaki kwarai, kuma da abun tausayi, da kuma bayanin halin mutane a yau. Allah kiyaye. Abu Huraira ne ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun san waye Abu Huraira? Yace wani annabi cikin annabawan Allah, wato ya je yaki, jira da amincin Allah tabbata gare su gaba daya. Da ya je yaki ko zai tafi yaki, sai ya ce wa jama'arsa da za a tafi, kar wani a cikinku wanda ya sabon aure yana so ya tare malaka budu amra'atin wa huwa yuridu an yabni biha, yana so ya tare da ita, walamma yabni biha, bai tare da ita ba. Abin da ake nufi, bai sadu da ita ba, bai shiga gidanta ba. Abin da ake nufi da budu amra'atin, ana nufin nikah ko jima. To, duk wanda ya sabon aure yana neman tarewa, hankalinsa yana kan ƴar amaryarsa, wannan yakin ba shi, ya je ya jira ranar tarewa, kai ya bi ni. Kaga adalci ko? Saboda ko an je yakin baya tare da Annabi a lokacin, yana tuna ƴar amaryarsa ne. Yace da mutumin da ya gina gidansa bai yi rufin ɗakinsa ba, walam yarfa suqufaha, ya yi gini bai rufi ba. Kaga wannan idan ruwan sama ya zo ana yaƙi, ai zai daina tunanin yaƙin, zai ce wa yau ɗakuna na. Ku lura da siyasar Annabi malam. Wancan me yasa aka ce kar ya je yaƙin? Hankalinsa yana kan ƴar amaryarsa. Wancan me yasa aka ce kar ya je yaƙin? Hankalinsa yana kan me? Yana kan gininsa. Ina so ku lura da abubuwa a addini malam. Yanzu waɗannan sahabbai ne, ƙarewar imani kenan. Kaga ashe addinin musulunci yana kula da abubuwa. Kar ka ce ai bai da imani, kai baka da imani ne, an zo ana kaza, waye 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 sauransu. A'a, a bi mutane a hankali. Idan kai kana jin ka nuna a imani, wani zai ga kai shi fa gaskiya an matsanta masa. Ko baka bane ba. A bi sannu. Kuma wannan yana nuna ashe Annabi yana kula da bukatun mutane, yana respecting bukatu na mutane, yana kula. Kuma wannan shi ne ya kamata duk shugaba ya zama yana da irin wannan sifa ɗin. Yana lura da masu rauni, yana lura da masu bukata. In ka tashi za ka ƙara kuɗin mai, lura ka gani. Wataƙila mai hali shi zai iya siya, to sai ka lura da mai rauni shi zai iya ba. Wataƙila za ka ce in ka ƙara kuɗin man nan za ka samu kuɗin shiga a gwamnati, za ka yi kaza, za ka yi kaza. Kuɗin man nan shi yake da alaƙa da injin niƙa na talaka da yake ƙauye, yake amfani da injin niƙa. Talaka da yake goya janareto, yana noman rani, ya goya janareto a kafaɗarsa, ya saka tsumma ya ɗauka, ya yi tafiyar kilomita 15 a ƙas, saboda ba ka masa hanyar da zai bi da babur ba. Yana tsallaka ruwa, yana wucewa, yana tsallaka ruwa, sai ya zuba ruwa, sai ya zuba fetur a wannan inji nasa, ya zo ya noma. Da shi zai hau motocin ƙauye, ya fito ya ɗauko yalan bello, ya zo ya kasa da wannan fetur ɗin. Da talaka yana da tsananin buƙatar fetur sama da yadda mai kuɗi yake buƙatar fetur. To ka in ka ƙara kuɗin fetur kamar ka ƙara wa talaka, wahala ne bisa wahala. Sannan kuma fetur ɗin yana laƙa duk wani kayan masarufi da ake siya, ake siyarwa. Ko kamfani bai ƙara kuɗi ba, inda an ƙara kuɗin mai, to sai ka ga ƴan kasuwa suna ta ƙara kuɗi. Wannan shi ne bala'in da ake ciki a wannan ƙasa. Abinda bai kai ya kawo ba, ya gagari mutum. Ko yaya, duk abinda za ka ɗora, in haraji za ka ɗora, ka lura cewa an ka ɗora harajin nan, wane ne beneficiaries, su waye ma za su amfana. Wataƙila ka tattare kuɗin haraji ka karɓe, mutum ɗaya ya je ya sace biliyoyin kuɗin gaba ɗaya, ya ɗauki ƴar matarsa su tafi Ingila su cinye kuɗin a can. ko mutum ɗaya zai ta sayan jiragen sama da kuɗin harajin da katako da talakawa suka baka su je su yi ta hawa jiragen sama private jet suna ta hawa talaka yana mutuwa da yunwa wanda bai iya amfanuwa da shi a asibitinsa ba haka duk wanda zai kafa wata doka da ta shafi mutane to ya ringa balancing yana lura da duba in nayi kaza to kaza fa in nayi kaza wannan dai shine good democracy duk good democracy democracy mai kyau wanda ake lura da wato hakokin kowa da kowa amma ba wai a rufe ido kawai ba shugaba ne na kware wanda zai rufe ido kawai an ce abu kar ai kar ai kar ai akwai cutarwa ya ce zai ba shugaban kware bane ai hakuri karatu ne muke yi saboda ku ne shugabannin nan gaba ni ina karatu na wallahi ku nake gani ku nake gani dan ba mamaki a cikin ku wani ya zama shine to ka zama mai ilimi ka zama wayayye yanzu jihadi ba dole bane zuwa jihadi zuwa yaki wajibi ne amma ka duba fa wai aure mutun yayi bai tare ba duk ayoyin da suka yi magana akan zuwa jihadi aka ce an dauke mai ba sai ya je ba dan Allah duban lura da larurar dan adam yanzu duba muhimmancin jihadi gini ho mutun yake yi dan ginin sa bai yi rufi ba saboda kar ya tafi iska ta ture masa ko ruwan sama ya lalata annabi ya ce an dauke maka nauyin jihadi yanzu akwai shugabancin da yake da tausayi irin shugabancin Annabi Muhammadu me yasa musulmi kuke kaurace wa shari'a me yasa ƴan siyasa ba kwa son shari'a me yasa ba kwa neman shawaran malaman addini su gaya muku mode of governance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda annabi yayi gwamnati ko manzon Allah bai gwamnati ba yayi gwamnati me yasa in ba ku karanta ba za ku tambaye a gaya muku ba me yasa ba za ku sa ai muku rubutu ba siyasar Annabi Muhammadu a cikin gwamnatinsa duk ministers da kuke da su wallahi ana da su a lokacin Annabi kuma duk shine minister wasu kuma ya nada su har ma wanda ba kwakwalwa kuma ba ta kawo muku ba sai dai in ba ku yi karatu ba amma duk a cikin hadisi duk akwai su to wannan abin suka bi a tsarin shugabancin suka samu zaman lafiya mu kuma muka kauce wannan muka kawo tsarin Bature da tunanin kafiri muka ce shine tunani muka ki mu yi tunanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalci ken wani a cikin ku ɗan boko zai iya rubutu ga topic na rubutu ko aboko ne wataƙila ɗan political science ne ko kai ko wani abu sai ka ce kana so ka fitar da gwamnatin Annabi Muhammadu a rayuwarsa good governance ka yi shi da sunan boko amma kai ta ɗauko hadisai kana sharhi kana bayani za su amfana da shi wataƙila ba za su karanta shi a matsayin hadisi da aya ba amma za su karanta shi a matsayin wani research da kai ko wani journal ko wani conference ko wani abu sauran duk za mu iya yi sai mu kalle shi da kallon boko ba ana yin rubutu akan mutane masu muhimmanci a duniya ba to ajiye maganar musulunci ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana a duniya kowaye ma da musulmi da wanda ba musulmi kowa yadda mutum ne mai muhimmanci ko to me yasa sai a conference akan sa a nemo wasu abubuwa na rayuwarsa a ce ana so a fuffutar a gani adalcin Annabi Muhammadu akan abin da ya shafi wato mata yaya office ɗinsu yake yaya gwamnoninsu suke ministry of foreign affairs ɗin Annabi ya take ministry of foreign affairs na manzon na Sayyidina Abubakar ya yake ministry of internal affairs ministry of education ɗinsa yana da shi yana da ministry of education akwai ministoci na education baka karanta bane me yasa bokon mu zai samu zazzakulo waɗannan mu yi rubutu a kai ba ba sai ka ji aya ba sai ka ta kala Allah kala rasulullahi ba a kai a tarihi zaka ce sai ka ce a tarihi ya tabbata ga reference a tarihi ya tabbata ga reference kun yi da'awa kai amfani da bokon ka ka tallatar da addinin musulunci ta dalilin wannan wani zai gane ce kai ashe wannan Muhammadu dai babban mutum ne mai daraja in baka yi ba da sunan bokon to ai akwai wasu kuma makiyan musuluncin suna daukan shi Muhammadin su zazzage shi su bata sunan shi su dauki wani bangare na rayuwar su sai ta sharri sai ta batawa ina fatan kuna fahimta dan haka don Allah in muna karanta hadisi mu zama muna fuqaha masu fahimta masu ganewa wannan akwai darussa jewa da zaka fitar da shi ashe in an zo yin gwamnati in za a yi wani umarni ashe ana lura da masu rauni ya kamata duk mota mai kirar kaza ta miliyan kaza manta tsadanta kaza ne motar talaka kuma ya kamata tsadan man kaza ne ko ba gane ba kamar yadda ake a wasu ƙasa gwamnati ta kafa doka duk motar da take ta kai naira miliyan 20 ko miliyan 10 to ba ta shan gidan mai a wani gidan mai sai na kaza kuma shi kansa mai gidan man da an je ga famfon da zai zuba masa amma duk mota a kori kura duk mota kurkura duk mota kaza ita kuma ga inda za ta sha mai ba za su iya ba za su iya da Allah ba allurar talaka ba allurar da shi ha kamar yadda takalmi yanzu ba ana yin na mai kuɗi ba ko ana yin na talaka gida akwai na mai kuɗi akwai na talaka sunansa gida to ko zuwa akai za a kafa wata doka akan wani abu da ya shafi ƙasa za a iya lura a ce mai kaza mai albashi kaza banda kaza mai kaza mai kaza banda kaza gari kaza gari kaza talauci ya musu yawa su banda su a kaza duk in sun ga dama za su iya yi kuma duk musulunci ya kawo to matsalar sun bata addinin ne an ce musu addinin musulunci ba komai a ciki sai fada haka suka dauka kun yi asarar ilimi kuma kun yi asarar tsarin rayuwa mai kyau tunda ba ku karbi musulunci ba manzo Allah ya ce kada ɗayan ku da bai rufe gidansa bai bi ni kai ba ma wannan ba yace wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladahu duk mutumin da ya sai tumaki a cikin ku duk wanda ya sai tumaki ko kuma ya sai khalifat khalifat jam'i ne na khalifa khalifa ana nufin taguwa annaqa duk wanda ya sai tumaki ko tunkiya ko akuya ko duk wanda ya sai taguwa raquma mai ciki yana jiran ta haihu shi ma babu shi a zuwa jihadi dan Allah da gwamnati kullum fa akuyarsa ce ake jira za ta haihu kai ya tafi da haihu ya shiga damuwa bai ga dan jaririn dan akuyarsa ba kada ya tafi a hanya ana daga takobi yana tuna yar akuyarsa karfa ta yi mummunan haihuwa ta mutu an ce an yafe masa dan Allah akwai addini mai adalci irin addinin musulunci babu me yasa an koye an hana ku karanta addinin ne ka gane an shagaltar da ku da abinda ba shine mai muhimmanci ba aka nuna shine mai muhimmanci muka karar da rayuwar mu muna bauta akan abinda ba shine mai muhimmanci ba mai muhimmancin an mai da shi bai da muhimmanci a dole dole kai ma ka je ka karanta ballantana ka me ka gano amfanin sa ka dabbaka shi ai kaga annabi ya samu credit idan ka je ka karanta sunnarsa ko ka karanta tarihinsa sai dai a baka tarihin wasu ita maka reference da tarihin wasu Allah kiyaye mu dai Allah gyara halin mu samari dai ku gane alharbu alal islam din nan da ake cewa yakar musulunci nan an fa waye yanzu ba sai an sa bindiga mu ba ba sai an sa kunamar bindiga fat an harbe ka ba an gama an yi nisa yanzu yanzu ana yakar tunani ne ana yakar tunanin ka nan da shekara 100 da an ganka an san me kake nufi ana ganin sabarka me kake nufi to sai a shirya maka abinda daga nan zuwa shekaru kaza ba za ka iya yin abin da kake so kai ba idan ku sun kun fi karfin su yanzu to sun kawo muku tsarin da ƴaƴanku da jikokinku dole ba su isa su tashi akan wannan tsarin da kuke yanzu ba dole sun canja kuma ku duba tsarin rayuwarku akwai abin da yanzu ka yi shi abokinka ya yi ƴaƴanka ya yi kun yi kun tsira amma wallahi ƴaƴanku ba su isa su yi ba kun san yanzu cewa da yawa a cikin kasashe ana bin su hatta syllabus na karatunsu ana sa sai sun caccanja shi syllabus da za ku yi karatu a ƙasar ku ba ku ne za ku yi shi ba wasu za su kawo muku ban sani ko kuna fahimta ta syllabus manhajar karatu ba ba ku za ku yi ba tsaro muku za a ce kaza za ku karanta kaza za ku karanta tambaya su waɗanda suka tsaro suka kawo ku kwakwalwar suka fi su dan giya da ya sha giya mai cin naman alade mai cin naman kare shi fi ka tunanin da zaka tsara abin da zaka rayu mu sun mai da mu wayan afirka dabbobi suka mai da mu kal an'am yanzu duba iri fa iri na masara iri na wake iri na shinkafa iri na ibro iri na kaza iri na alkama iri na kaza iri fa seeds da ake shukawa akwai malaman agric anan gurin sun sani yanzu wallahi tallahi ina so in shaida muku je ku bincika yawanci irurukan da muka saba muna amfani da shi da duk an ɗebe su daga kasuwa an kawo mana sababbin irin da shi suke so ko a ce irin Bill Gates why Bill Gates wani mutum ne Bill Gates wai iri me hada Bill Gates da iri akwai manufa kuma kar ka yadda irin da za a ba wa dan China ba shi za a ba dan Najeriya ba, irin da za a ba wa dan Faransa ba shi za a ba dan Najeriya ba, wanda za a ba dan Najeriya ba. Kowane guri akwai yadda suka yi wato programming yadda suke so rayuwarsu ta kasance. Wani zai ta tambaya me yasa cututtuka suka yi yawa, ake ta yawan mutuwa, me yasa? Da yawa yawan cututtukan mu daga abinci ne, kowa ciwon kaza, kowa hawan jini, kowa ciwon suga, kowa yawanci abincin cika ba su da kyau. Daga me? Daga irin ne. Sai aka haɗa mu da abinda amfanin namu ba zai yi ba, dole sai mun neme shi. Ha? To sannan in muka neme shi muka sa, a idan zai nuna mana abin yana yielding sosai. Yana haɓaka, yana haɓaka, amma kuma bala'in da ke cikinsa Allah kaɗai baro kan sani. Wannan karatu ne na masu ilimi nake maka, ba na wawaye ba. Ban sani kuna da ganewa ko? Ai ba sai na yi ƙarara ba. Ku fahimta ba? Ku fahimta? Yanzu ka san abin mamaki, ka san yanzu har irin zogale akwai wanda za a kawo mu a ce ga irin zogale? Ina zogalenmu na da na can iyaye da kakanni ina yake? Irin salad za a kawo maka wanda aka kwalanta shi aka sa shi a kwali aka sa shi a kaza aka sa shi a kaza, ina naka na da? Ha, iyayenmu da kakanni da da suke noma masara, ha, ya suke ajiye irin su kuma yake yielding? Hanyar da suke bi suna tare da irin nan. Yaya? Shinkafa, wallahi sai kun waye gari gaba ɗaya shinkafar da kuka saba kuna amfani da ita a ƙasar nan kun daina ganinta. Shinkafar wasu ne wanda aka yi grooming ɗinta, aka tsara ta, ita ake so ku ci, kuma a haka za ku rayu. Tunda da mun ba a so ku yi yawa, kun yi ku daina ta haihuwa, kun yi yawa, to bari a yi muku abin da za ku yi ta mutuwa. Ban fa ce suna kashe mutane ba, ni bayani nake kawai. Ku kula da kyau. Bari da buga muku misali malam. Hatta maganin feshi. Ka duba ka gani wani maganin feshi ne ake yinsa a ƙasarka. Ko a universitinka, wanda masu tsoron Allah ne suka duba suka yi ilimi sosai suka harhaɗa shi suka sayar da shi a kasuwa. Idan an yi na nan ɗin ba za a saya ba, sai wancan. Wancan kuma duk kamfanin da zai je za su saye shi. Bari mu buga muku misali. Akwai ciyawowi, jam'in ciyawa. Ciyawa da dama muna da su a gidajenmu, a unguwanninmu, a gonakinmu, wanda ciyawa ne na dabbobi, sannan kuma at the same time yana amfani da magunguna namu na gargajiya masu kyau kuwa. Wallahi yanzu babu su. Saboda me? Kar ma ya tsuro ka ɗauka ka yi magani da shi ka amfana. Ga maganin ma ga wanda ake so ka sha. Ba na so na kawo muku magana akan lalatattun magunguna da ake sayar mana a ƙasar nan. Ban so, ban kawo wannan fagen ba, ba shi nake magana ba. Wallahi. Abin da yasa ana muku magana ne ta ilimi, ku ƴan boko ne. Ku ƴan boko ne, ba abin da yanzu a jami'an nan ba abin da ba za a iya yi ba na magani, za a iya yin ana so. Ba wani irin da ba za a iya renon sa ba, wallahi za a iya. Amma matsalar in an rene shi mutum nawa za su same shi, kuma waye zai zo siya? Amma akwai wanda za a dauko muku. Masarar da ake kawo ta daga waccan ƙasar da aka noma ta, za a iya ba su kwangilar su noma masara wanda za ta ciyar da ƙasa kaza, amma a zuba kaza a zuba kaza. In an kawo ta ka haɗa ta da taka, ɗanɗanin ba iri ɗaya ba ne da taka. Kuma wallahi yau gobe ka je ka sayo masarar da ake kawo ana sayarwa, ka je ka ɗauko taka da ka noma ta da kashin awaki ko ka nuna mata a garinku, ka je ka ga bambanci. Masara ɗaya fa malam sai a kawo maka ita daga ƙasar kaza daga ƙasar kaza, amma ba ka da dalili yaya aka yi wannan irin. Abinda nake so na ce da ku a taƙaice, ana ƙwace mana hatta tunani. Da an bar mu da intelligence ɗin mu a ba mu shawara, masu ilimin mu su gwada ilimin su da yafi, amma komi mun zama muna dogaro ne da wasu. To ka dogara da wanda baya son ka, kana jin zai kawo maka taimakon abin da zai ci da kai gaba? Har yanzu baka fahimta ba? Har yanzu baka gane ba? Waɗannan ciyawan da nake gaya muku, za ka neme su ka rasa, kai ta yawo a gona babu. Ka san me wannan feshin da ake fesawa? Iskar kawai in ta ɗauka ta taɓa shi zai mutu, bai sake fitowa ba. sai kuma ya tsuro maka da ciyawar da suke so ya tsuro maka baki kuma in baka yi feshin ba za ka kuma irin ciyawar da za ta buru ka kula ka zama wayayye tunda Allah ya baka ilimi to kai amfani da ilimin ka da wayewa Allah ya sa kuna fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zauna ya jira ya tafi yaki hatta fadana min alqaryati salatul asr ya kusa zuwa wannan garin da zai yaki sai la'asar tai ko kusa da haka da ya duba yaga cewa in ya shiga garin nan yaki la'asar za ta ratsa shi kaga ashe har in an je yaki ma ana kula da sallah sai ya ce wa rana ya kalle ta yace ke rana ashe ana iya magana da rana bari ku ji waliyan gaskiya waliyan da suka zo a hadisi kenan ya kalle ta yace ke rana in nake ma'amura wa ana ma'mur ke rana da kike zuwa kije ki dawo tunda akai duniya rana ba ta fashi sai ta je ta dawo daga umarnin Allah ne Allah ne ya umarce ki ni ma Allah ne ya umarce ni in zo ne yaki ga naki umarnin ga nawa umarnin in nake ma'mura wa ana ma'mur ya daga hannu ya ce ya Allah Allahumma ahbisha alaina ya Allah wannan ranan ka rike ta katta fadi rike ta gamtse da ita chak fa hubisat hatta fata Allah alaihi malam mutumin nan bawan Allah annabi ya shige ya tazabga yaki ya ta yaki har sai da ya gama yakin nan karab katab ya kuma ci nasara Allah ya masa gudi mana yayin yakin ido na ganin ido saboda in rana ta fadi duhu akwai matsala ashe an taba yin wani bawan Allah cikin annabawa da ya daga hannu ya roki Allah ya tsaya da rana ta tsaya ka san me ya bi Allah sai Allah ya karbi addu'arsa to ku rike babu wani wali a duniya da yafi annabi babu shi wallahi duk bayanin walittaka da za a yi maka na wani ko matsayinsa da darajarsa to ya tsaya dai a bayan annabi amma in ku kujar baki ta sa aka ce ai wannan waliyin ya mafi annabawa to ka tashi ka bashi guri ka hada takalmanka batacce ne ba wali da yafi annabi babu duk duniya ba wanda yafi annabawa da manzannin Allah babu ku rike wannan fa shine fa aqida mai kyau duk yadda za a yi ba maka wani mutum ko ma waye ko me ya kai wallahi bai kai annabawa ba ko ka san su annabawan ko baka san su ba shikenan ya hada ganima sai ga wuta ta zo to a bisa al'ada ada idan aka je yaki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi yaki ya gama zai hada duk ganima me ganima kayan kudi da aka samu na abokan gaba dabbobin su ne a dukiyar su ne rigunan su ne zinaran su takalman su karafunan su komai nasu a matsayin ganima ko za a tattara wuri guda sai a tattara sai a koma gefe sai a jira idan Allah ya karbi wannan yakin to za a ga wuta kawai ta tashi ba ku za ku kona ba wuta ne Allah zai koro ta kawai sai ta zo ta cinye wannan kayan dan me kaya ne na makiya Allah dan me sun rayu ne akan mummunan tsarin da Allah baya so kayan sabo ne sai su kone to sai annabin da shi da mutanansa su alhamdulillah alhamdulillah mubarak Allah ya albarka mun gode Allah ya karbi yakin mu alamar an yi yaki Allah ya karba shine ganimar da aka tara wuta ta zo ta cinye ta urbus ba a tafiya da komai gida kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sai ga wuta ta zo tirris ta gagara cin wannan ganima sai annabin sai ya juya yace kai jama'ata a cikinku akwai wanda ya boye wani abu inna fikumul gulul ina so ku rike wannan kalmar gulul Allah ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah menene gulul dukiya ta mutane hakki na mutane kaya na mutane kudi na gwamnati ko kudin al'umma ko ma kudin inde ba naka bane da aka ce ka raba ko aka ce ka aje sai ka ɗebi wani abu a ciki ka ɗebi wani abu kai kai amfani da shi kuma alhali ba haƙƙin ka bane to wannan shine gulul ubangiji yace duk wanda ya dauki wata dukiya irin wannan ya boye wallahi a kiyama sai ya zo da ita yace wanda ya dauki akuya zai zo da akuya a gadan bayan sa yana kukan akuya me aku duk wanda kaji yana kukan akuya a filin kiyama to barawo akuya ne wallahi idan saniya ya sata to zai zo yana kukan saniya kuma annabi yace sai ya zo da ita a goye fa sai an wulakanta shi a fili zai da ko saniya a goye yace hatta ko mun garancin abu in ka dauka zaka zo da shi wani bawan Allah aka je yaki igiyar takalmi ya dauka ya dan koye ta kafin araba da yaji wannan hadisin sai yace ya rasulullahi gashi na dawo da shi yace wallahi wannan igiyar takalmi kwaya ɗaya ko kwaya biyu shirakun aw shirakan minna wallahi da ka tafi da wannan igiyar takalmi wallahi da wuta ce za ta ci ka wallahi sai ka shiga jahannama a jefa maka igiyar takalmin a ƙarshen jahannama a ce ka yi linkaya ka je ka dauko ta saboda ba naka bane kai akwai bidiri ran tashi alƙiyama Allah kare mu shi yasa duk abin da za ka yi a rayuwarka ka yi kokari kar ka mutu da hakkin wani ka yi iya kokarinka in ka ci da ka yi kokari Allah ya kare ka ka daina yi kuma kai ta addu'a ya Allah kada ka sa mini sha'awar cin hakkin wani ha wuta ta zo ta kita cinye wannan annabi ya juya ya kalli mayaƙan fa yake a cikin ku wani ya boye wani abu inna fikumul ghulul lalle a cikin ku an yi ghulul yace to abin da za a yi na raba ku duk wata kabila ta je ta hadu da yar uwarta Fulani su koma, Yarbawa su koma gefe, Bare-bari su koma gefe, Terawa su koma gefe, Hausawa su koma gefe, ‘yan wane ne su koma gefe, ko wata kabila ta je ta haɗu da ‘yar uwarta da shugabanta. Za mu zo, layi-layi za ku zo komin mu baya muna gaisawa da ku. A nan za mu gane waye ya sace wani abu. Yace fa liyubayyi ni min kulli kabilatin rajulun. Ha, malam an fara zuwa ana mu baya. Farawa kenan. Wani yana daga hannunsa yana miƙa hannun annabi sai hannun ya makale yayyayyayyay ya daga hannu sai ya rike to falaziqat yadu rajulin biyadihi sai annabi ya ce kai a wace kabila kake ce kabilar kaza sai ya ce to duk ɗan kabilar ka su zo a cikin ku a ciki aka samu waɗanda suka ɗauki wani abu a cikin wannan dukiya Allah ya sa wutar nan bata cinye ganiman nan ba dan haka zan caje ku ɗaya bayan ɗaya inna fi kumul gulul falyubayyin kabilatu kiramun yan kabila ka sai sun zo sun yi mun mubaya a mala ana zuwa ana hawa layi ba sai ga mutun da ya kamu ba sai na biyu ma ya kamu sai na uku ma ya kamu yace a ku kula fa da hadisin rajulaini aw thalatha bi yadi fa qala fi kumul gulul annabi yace a cikin ku ne aka samu wanda ya dauki wani abu yayi gululi faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adab suka hadu suka yi kuskus sai gashi sun zo da wani kan abu katon kan abu kamar kan saniya ashe zinari ne da aka samu da a garin da aka yaki mutanen da suka je wani gida sai suka samu kudin wani kafiri zinari ya dunkule shi zinari kudi ya kai kamar kan saniya maimakon su kawo su sa shi cikin abin sai aka samu bani sunan shi sai aka samu wannan a cikin su kawai sai yace ku kawo sai aka je aka dauko sai ga abu a fili fa wada'aha wannan bawan Allah a cikin wannan kabila sai ya dora a cikin kayan ganiman nan yana dorawa fa ja'atin naru fa akalata kurin wuta ta zo sai ta cinye ganiman nan gaba daya sai annabi ce to alhamdulillah mun gode wa Allah yanzu ka duba Allah ya ki ya karbi aikin jama'a guda da suka je yaki saboda dabi'a da wasu a cikin mu ko wasu a cikin su suka aikata na rashin gaskiya to yaya za mu zauna lafiya a ƙasashenmu? Allah ya jarrabe mu da ɓeraye da gafiyoyi. Manzo Allah ce falam tahilla li ahadin falam tahilla al-ghana'im li ahadin qablana, ganima bata taba halatta ga wani daga cikin mutane kafin mu ba. Thumma ahalla Allahu lana al-ghana'im, daga baya sai Allah mu kuma ya halatta mana. Daga nan Allah ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yakin da yaje inda duk abin da aka tara a raba abin kashi biyar, a dauki 1/5, wannan na Allah ne da na manzon Allah da na miskinan gari da na makafi da na yara ƙanana da mazajensu wanda mazaje suka mutu da na marayu da na wane ne, ga shi Annabin abincin gidansa da larurorinsa 1/5 ɗin duk abin da aka samu na kowane yaƙi shi ne. Wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba. Da kai an ɗauki 1/5 a ciki, to ba saura kaso huɗu ba, to nan kaso huɗun shi ne sai a zo a yi ta rabu. Wanda ya zo da doki rabansa daban da wanda ya zo da ƙafa. Wanda ya zo da doki ai kaga ya sha wahalan ciyar da doki. Wanda ya zo da doki ai ya sha wahalan bashi ruwa. Wanda ya zo da doki ai ya sha wahalan kiwo. Da haka doki yana da biyu, kai kana da ɗaya, sai ya tashi da kaso uku. Kai kuma da kaso da ƙafa ba ka da komai, sai ka tashi da kaso ɗaya. Mai doki zai ɗauki 3,000,000, mai tafiyar ƙafa zai ɗauki 1,000,000. Me ya amfanin haka? Ya koma ya daɗa ciyar da dokinsa, ya bashi abinci, ya kula da shi. Kuma ai kaga nan gaba a zaburar kowa ya sai doki idan za a je yaƙi, ko? Daga nan sai ake raba ganima. Yanzu wannan rahama ce ga wannan al'umma ko ba rahama ba? To Allah ya, akwai abubuwa, wannan shi ma wani topic ne ga 'yan Islamic studies wanda ake sa su yi rubutu. Sai ka ce menene abubuwan da Allah ya fifita al'umma Annabi Muhammadu da shi, wasu al'ummomin ba a ba su ba, mu sai mu aka ba mu. Al'umma kaza ba a kaza. Ga misali na biyu a gurgurde lokaci yayi. Yanzu al'ummomi na da, duk wanda ya kuskura fitsari ya diga a nan fatarsa, to sai ya nemo reza ko wuka sai ya yanke har da fatar gurin gaba daya, ba magana a sa ruwa. Kwarai kuwa idan ka kuskura ka je fitsari ko kai fitsarin kwance ka shiga uku, fitsari ya jike washe gari fiɗa za ka yi wallahi. Sai ka rene fatar jikinka gaba ɗaya. Haka aka faɗa hadisi, in janabun najasa ta ɗiga a jikinka, me ake ba wankewa, me za a yi? Gutsurewa za a yi. Amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce me? Sai aka ce a sa ruwa a yi. To akwai irin waɗannan, wannan topic ne mai kyau, kai littafi ma za ka iya rubuta kai don ka nuna irin fifiko da Allah ya ba al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shikenan yace thumma ahallallahu lana al-ghana'ima lamma ra'a dha'fana. Allah ya halatta mana ganima saboda ya ga raunin mu. Wa ajazana, da gajiyawar mu, kasawa. Mu kan gaskiya masu rauni ne, iya kashi, iya gajiyawa. Sai sa Annabi Musa lokacin da manzon Allah ya karbo sallah guda 50 yace Muhammadu ka koma, wallahi ba za su iya ba. Akai ta rage wa manzon Allah har ta koma 10, ta koma 5. Manzo Allah ya dawo yana murna, sallah ta dawo 5. Annabi Musa ya tsaye da shi tun a sama yace Muhammadu zo ka ji. Yace gani nawa aka maida maka sallah? Yace wallahi an maida mun ita guda 5. Yace ka koma, Allah ya rage maka, mutanen ka ba za su iya ba. Yace ni da na gode banu Isra'ila sallah daya, Yahudawa sallah daya sun gagare yi, mutanen manza sallah daya. Yace ka koma, ni ina da experience. Manzo Allah ya yi ka ba zai koma, ce kai wallahi kunya nake ji ya Musa, na je ya rage, na je ya rage, na je ba zan iya koma ba, bari in tafi da 5 din nan. Ya ce mana duk wanda ya yi 5 za a ba shi ladan 50. Kuma ya ce Muhammadu kaka sake dawa, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Shine Annabi ya zo ya tawo dan Allah magana nan Musa haka ne ko ba ka bane? Yanzu duka ne kun san a cikin mu akwai wanda yake zaben sallolin nan? Allah wani zaba yake, wani azar kawai yake. Wata mata ta ce wallahi tuntuni ke malam, ban taba ganin mai gidanmu ya yi sallah su bai. Wata ta ce malam wallahi wallahi yau shekaran mu 20 da Qur'ani izu 60 babu shi a ɗakin mai gidanmu, baya karatun Qur'ani, ni dai ban taba gani ba. Ka san mata da ɗaya gumi ta ce na tambayi yara a kasuwa kun ga Alhaji ko yana buɗe Qur'ani, suka ce ba mu taba gani ba. A ƙasashen Larabawa akwai wanda kawai Juma'a suke yi, kuma nan kusa ba nesa ba. Muslim anta? Na'am Muslim, alhamdulillah. Usalli, na'am, usalli al-jum'a. Muslimi ne kai, eh ne Muslimi ne. Kana sallah yace kwarai kuwa duk Juma'a sai nayi sallah. Wallahi Juma'a kai suke. To ba shi wanda mai kokari ne ba. Wallahi mala a cikin kasashen Laraba akwai wanda kai iya sallar Idi yake. Yace a'a, yace addini sauki. Yace ba ta kurawa, yace Idin nan guda ne shi zan iya wallahi. Da karamar sallah da babbar sallah. Da haka zaka sun cika Idi. Azumi fa, goyon farko zai zabi daya yayi. Goyon farko da biyu zai zabi daya yayi. Goma da kaza zai zabi daya yayi. Wani kuma da an kama azumi sai tafi kasar Turawa, sai ce wallahi larura shi matafiyi ne. Musafira na. Kaga mace biya dauke mai azumi yayi. In ya dawo shikenan ba zai rama ba shikenan. Zaka yi mamaki aka ga ma batun addini na mutane. Zaka yi mu gona wallahi muna kokari. Wallahi muna ko duk da mu din mu akwai shedanu a cikin mu ba kadan ba. Allah gyara mana. Shikenan sai ce fa Allah halala kuma tafi kuna lai. Wannan shine hadisin da malam ya kawo mana hadisi na karshe albayyani bil khiyari malam ya tafarraka shi ya shafi kasuwanci ne. Insha Allah karatu na gaba zamu yi bayani insha Allah saboda akwai hukunci na fiqhu a ciki ya ake kulla kasuwanci ya ake rushe shi ubi hadal qadri kifaya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله انا بعد عذري زامو دان بعد هوتن كراتنا مساتي بيو saboda tafiya sai ranar 28 alhamis din 28 ga watan august ranar da zamu dawo zamu dora insha Allah bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala.